Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da mita 25 da kuma 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen Sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Niyya da Dalon da kuma Nomad FM. Masu sauraron Sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum kuma barkanku da hantsi. Yanzu haka kungiyoyin Majalisar Dinkin Duniya da gwamnatocin kasashen Afirka suna yin wani taro domin tsara dabarun rage hasarar kayayyakin abinci da ƙananan manoma suke yi. Muna da rahoto akan wannan taro. Sai kuma shirin nan kasa da Usman Kabara zai gabatar. Kada kuma amince akwai sharhi ko kuma rahotannin wasu jaridan ƙasar Ghana da kuma ra'ayin ku masu sauraron mu.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labarai mai karantawa Grace Alheri Abdu. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa ya sa hannu a wasu sababbin takunkumi kan Koriya ta Arewa a maida martani da aka yi a gwajin makaman nukiliya na baya-bayan nan da gwamnatin kama karyan ta yi. Amfani da ikon shugaban ƙasar da Obama ya yi ya biyo bayan gwajin makaman nukiliya da Koriya ta Arewa ta yi ranar 6 ga watan Janairu da kuma na makamai masu cin dogon zango da ta yi ranar 7 ga watan Fabrairu, abinda ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa na daƙile burin Pyongyang na mallakar makaman nukiliya. Sakataren harkokin watsa labarai na fadar White House John Ennis ya ce shi ne bayyana haka jiya Laraba. Ennis ya ce sabon takunkumin zai ba Amurka damar aiwatar da takunkumin da dukkan membobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya suka goyi baya. Duk da rashin tabbas a farashin ɗanyen mai da ƙarin yawan ƙasashe da ke sayar da ɗanyen mai a kasuwannin duniya da kuma sake shigowar Iran a jerin ƙasashe da ke sayar da ɗanyen mai ɗin fiye da yadda masu sharhi suka tsammanta, China tana so ta ƙara yawan mai da take saye daga Najeriya. A wata hira da kamfanin dillancin labarai na Najeriya, mai ba ƙasar China shawarwari kan harkokin tattalin arziki da cinikayya a ofishin jakadancin China da ke Najeriya, Zhou Linjin, ya ce a ra'ayinsa ba abin damuwa ba ne ko Iran ta sake shigowa ko babu. Kamfanonin China suna so su ƙara yawan ɗanyen mai da suke saya daga Najeriya. Kimanin ganga miliyan ɗaya ne dai ƙasar China ta saya daga Najeriya bara, kwatankwashin kashi 1.3 cikin ɗari na ɗanyen mai da Najeriya ta sayar a ƙasashen duniya. Linzin ya ce ciniki tsakanin ƙasashen biyu ya kai na dala biliyan 15, ya kuma kasance Najeriya ta zama ta uku a jerin ƙasashe da China ke hulɗa cinikayya da su a nahiyar Afirka. Wannan ci gaban yana da muhimmanci ga Najeriya, kasancewa arzikin ƙasar ya dogara ne kan albarkatun mai, inda gwamnati ke samun kashi 80 cikin 100 na kuɗin shigarta daga albarkatun mai ɗin. Najeriya ta samu koma bayan tattalin arziki sakamakon faɗuwar farashin mai tun daga watan Yuni shekara ta 2014. To, kuna shan labaran ne daga nan Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya zaɓi wani alƙalin kotun tarayya Merrick Garland da aka ɗauka a matsayin mai sassaucin ra'ayi ya cike gurbin kotun ƙolin ƙasar da aka samu sakamakon rasuwar alƙali mai ra'ayin 'yan mazan jiya Antonio Scalia. Sai dai tsugune ba ta ƙare ba a Majalisar Dokokin ƙasar, inda 'yan jam'iyyar Republican ke da rinjaye, waɗanda kuma suka ce ba za su gana ko kuma kaɗa kuri'a kan wanda shugaba Obama ya zaɓa ya cike gurbin alƙalin kotun ƙolin ba. 'Yan majalisar dattijai na jam'iyyar Republican sun ce kamata ya yi Obama, wanda yake shekararsa ta ƙarshe a ofis, ya bari wanda zai gaje shi ya cike wannan gurbi. Shugaba Obama, wanda wa'adin mulkinsa zai ƙare a watan Janairun shekara ta 2017, ya ce kundin tsarin mulkin ƙasar ya ba shi ikon zaɓar sabon alƙalin kotun ƙolin nan da nan, yayin da kuma majalisar dattijan ta jam'iyyar Republican ke da rinjaye take da hakkin zama da tantance wanda ya zaɓa. Ana ta ja in ja a kan gurbin alƙalin kotun ƙolin ne, sabili da sabon alƙalin zai iya sa a samu daidaito a kotun tsakanin masu ra'ayin mazan jiya da masu ra'ayin sassauci, inda rasuwar Scalia ta sa yanzu haka ake da alƙalai 8 a kotun ƙolin. Wani jagoran ƙungiyar lauyoyin ƙasashen gabashin Afirka ya goyi bayan kiran da aka yi wa gwamnatin kasar Kenya ta ayyana cin hanci da rashawa a ma'aikatun gwamnati a matsayin bala'i na ƙasa. James Mwamu ya ce ayyana cin hanci da rashawa a matsayin bala'i a ƙasa zai iya taimakawa gwamnati da kuma 'yan ƙasar ma su haɗa kai wajen yaƙi da wannan bala'in. Mwamu ya bayyana haka ne bayan da jami'an cibiyar horar da ƙwararrun a kawun kuɗi na ƙasar Kenya suka yi kira ga gwamnati a Nairobi da ta ayyana cin hanci da rashawa a matsayin bala'i ga ƙasa a yayin taron shekara-shekara da aka gudana a garin Mombasa. Sun bayyana haka ne sabili da damuwar da suke nuna wa gwamnatin cewa gwamnatin ƙasar ba ta ɗaukan matakan da ya kamata wajen shawo kan wannan matsala. Mwamu ya yi kira ga gwamnati ta ƙara azama wajen yaƙi da cin hanci da rashawa a cibiyoyin al'umma domin samun goyon bayan jama'a. Masu sharhi kan lamura sun ce ba gwamnati kaɗai take da alhakin cin hanci da rashawa da ake fama da shi a ƙasar ba. Sun bayyana lokuta da dama inda 'yan ƙasar China suke ba da cin hanci ga jami'an gwamnati. Kana su koma suna ɗora wa gwamnatin laifin gaza ɗaukar ƙwararren matakan shawo kan cin hanci da rashawan. Sun kuma ce idan ana so a shawo kan wannan matsala, to kuwa tilas ne ƙasar baki ɗaya su haɗa hannu wajen cimma wannan buri. Yayin da suka kuma yi kira ga al'umma ƙasar su nemi jami'an gwamnati da suka zaɓa su riƙa yi musu bayani.
Labaran duniya kuka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatocin ƙasashen Afirka suna yin wani taro a birnin Harare na ƙasar Zimbabwe domin tsara dabarun rage hasarar kayayyakin abinci da ƙananan manoma suke yi. Kamar yadda wakilin muryar Amurka a birnin Harare, Sebastian Hofu ya aiko da rahoto. Ƙasashen Afirka suna fama da matsalar ƙarancin abinci a saboda fari da kuma ambaliyar ruwa. Majalisar Ɗinkin Duniya tana taimakon gwamnatocin ƙasashen Afirka samun hanyoyin rage hasarar kayayyakin abinci a nahiyar. Stephanie Galatoba ta ƙungiyar samar da abinci da bunƙasa ayyukan noma ta ce ana hasarar kimanin silisi guda na kayayyakin abincin da aka girba a nahiyar Afirka kafin a ci moriyarsu a saboda rashin wurin adana mai inganci. Galibi ƙwari kan yi wa kayayyakin abincin illa ko kuma su ruɓe. A saboda haka ta ce mahalarta taron da za a yi mako guda ana yi suna nazarin matakan da za a ɗauka na rage ɓarna ko kuma hasarar da ake yi.
We're not targeting all commodities. We've selected those that have been prioritized by the government. In many southern African
countries, Ms. Galatoba ta ce ba dukkan kayayyakin abinci ne suke aunawa ba. Ta ce suna auna kayayyakin abinci da gwamnatoci suka ce su ne suka fi muhimmanci. Misali, ƙasashen kudancin Afirka da dama sun fi amfani da masara. Haka kuma ta ce suna gudanar da bincike akan yadda za a adana 'ya'yan lambu. Ƙasashen Afirka ta yamma kuma su sun fi sha'awar samun dabarun rage hasarar kifi. Ta ce ambaliyar ruwa a sakamakon El Nino ya taka muhimmiyar rawa wajen hasarar girbin albarkatun noma. Ta ce idan ba a noma kayayyakin abinci ba, to ai babu abin da za a kare ko kuma adana kenan. Ƙasar Zimbabwe ta ba da sanarwa cewa kimanin 'yan ƙasar ta miliyan 4 ne suke buƙatar taimakon abinci a saboda fari. A yayin da kuma ƙungiyar UNICEF ta ce tana buƙatar aƙalla dala miliyan 21 domin magance rashin kayayyakin abincin gina jiki a ƙasashen kudancin Afirka. Akwai wata kasuwa a birnin Harare ƙasar Zimbabwe mai suna Mbare Musika. A wannan kasuwa za a samu kusan dukkan kayayyakin abincin da ake buƙata kamar masara da ayaba da tumatur da gyaɗa da dai sauransu. To amma manoma sun ce suna hasarar kayayyakin da suka noma kafin su samu masu saye. Wata mace mai suna Grace Chiwanha ita tana noman tumatur ne. Ta ce baya ga ƙwari da suke lalata mata tumatur, tumaturin nata suna kuma lalacewa a saboda ba ta samun motar yin jigilar su zuwa kasuwa a kan lokaci. Robert Delby wani masanin asusun inganta ayyukan noma ne. Ya ce ya kamata a koyawa manoma yankunan karkara Afirka dabarun yadda za su rage hasarar da suke yi. Hakan na nufi tilas wasu shirye-shirye su ƙara yawan taimakon da suke baiwa manoma a yankunan karkara. In ko ba haka ba, to za a ci gaba daga nan hasarar kayayyakin abinci a nahiyar.
Sani ga magana da yin noma da gonoma an mai daɗi. Amai yaro ya tambayi noma.
Bani bulan zamnan banza.
Amai yaro ya tambayi noma.
To, waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Usman Kabara na nan tafi da nan kasa ba kasa ba ne, to amma a shakata da wannan waƙa tukunna.
Duniya kasa daya uwa daya, uwa daya uba daya kasa daya. Duniya uwa daya uba daya, haɗa tayi ku bar kabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa tayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Duniya kasa daya uwa daya uba daya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Ƴan Najeriya, ɗan uwa Najeriya, a ko'ina Najeriya mu zauna lafiya. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa tayi mu bar kabilanci da bambanci. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo.
To, kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne, lokaci ya yi da Usman Kabara zai gabatar da Nakasa.
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 Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na Nakasa ba kasawa ba. Shirin Nakasa ba kasawa ba, in ba a manta ba, yana tattaunawa ne da Salisu Ibrahim, wanda yake makaho ne kuma ɗaya daga cikin fitattun 'yan jarida a arewacin Najeriya. Ya kuma tsaya ne a inda ya fara ba mu labarin lokacin da yake Ingila, sai lokaci ya mana halinsa. Shin me ya faru lokacin da yake Ingila din?
Lokacin da nake a Ingila, a ƙasa sai na yi tafiyar da ta kai daga Independence Way zuwa Kawu. A ƙasa kawai abin da nake bukata na samu working chain dina, dan na rike shi, bana tunanin zan je na samu rami, bana tunanin me mota zai zo me ta tafiya ta. So da yana ce mu samu exercise ne na motsa jiki da sauransu. Amma nan zan iya tuna akwai ranar da daga nan Yakubu Gawanwe na dan rami zan yi tafiya
a
kicin din, ko ba wai ba kicin din ba,
a Kaduna. Dan wannan sanda da kake nan nade ta din nan
ita, to na bude sai ina tafiya, wani me mota ya zo ya murkushe sandar, kuma wani abun mamaki ya ma tsaya ya waigo ya tunanin
ya taba wani
yayi, wallahi ya tafiye shi. Kaga duk da naje Ingila ban taba experience wannan abun ba. To kaga idan da doka, idan da doka naje na kai, kuma kaga su can sun ci gaba, nan inda kuke America an ci gaba. Idan kai haka ka gudu,
an samu matsala in kai haka.
Yawa, to kaga gashi kamera ta dauke ka, kuma ga doka na dauke ka na kai ka kara, dole a nemo mutum a duba.
Akwai randa ni da wani aboki na dauke ni, akwai wani shagon sai da irin kafi haka da ake sha, na sai na siyo muka da cikin mota, muka zauna muna dan hira haka kafin mu daga daga wurin. To ashe inda muka tsaya wurin da ake parking din, ashe an yi zanan irin wheelchair din nan ta gurago, ashe wannan wurin da muka tsaya na masu motar da suke, misali gurgu mai mota zai zo ya parking wurin, ya fito da keken shi ya hawo ya shiga shagon, shine aka aje musu wannan wurin. Sai dan sanda ya zo da motar sa ta baya ya tsaya haka, zai shiga shagon ne, sai ga inda muke tsaye, iya aiki aikin su ba wai zuwa kai aka ce an kama ba kawai sai nuna mana a jikin bango sai nuno mana da hannu muna daga kai sai muka ga keken gurago a jikin bango sai muka mai yayi hakuri ya hakuri sai muka yi baya sai muka canza wuri to kaga duk irin wannan bamu isa mu taka ba in kuma da bamu ba wurin ba to kaga nan doka ta kama mu
yadda muka yi magana kashi uku ne gwamnati da nasu al'umma da nasu nuna kasassun da namu mu namu yadda nake ta fada sai mun san scope da limitation din mu me zan iya ne ba zan iya ba abinda na san zan iya in an hana ni na tsaya kai da fata sai an bani abina wanda na san ba zan iya ba ko an bani na ci a'a
ba zan iya ba
ba zan iya kaza ba kila da an canja mun an bani kaza
kaza haka
to kaga farko mu samu wannan na biyu kuma mu samu wa kanmu daraja muna da mutunci duk wanda yazo zai takushe mana daraja da martaba mu ce ba mu yadda ba ita kuma gwamnati taimakon da za ta yi ta kafa dokoki da kafa dokoki kaga su kuma al'umma wayewa da level na education kun barka ji wani abu malam kabara idan yanzu ga gwamnati za ta dinga bawa nagasassu daman maki da suka kamata misali wajen rike makamai na gwamnati da ayyukan yi da sauransu su kansu al'umma ai a lokacin ne potentiality din nagasassun zai rika fitowa ishe mutumin da nake kallon shi haka din nan ishe zai iya kaza akwai rannan muna hira da wata take cewa ai ta taba jin tana kallon TV ta ga wani makaku yana ta zuba turanci tace idan da ta ji yana ta yi bata taba kawa cewa baya gani ba sai da ya gama ta ga an rike shi zai koma wani ana guiding din shi zai koma jin zaman shi
ka gani ko
to kaga lokacin da ake bada irin wannan opportunity sun damu maki kila kana rike da makaman gwamnati kana da ayyukan yi duru aikin ka ta hanyar aikin ka sai al'umma su fara fahimta cewa ishe mutanen nan da nake wa kallon kaza ishe za su iya kaza ishe mutumin nan da nake wa kallon kaza ishe kaza ne to lokacin da ba a baka dama ba kana kunsha daki a zauni ba wannan zai san ka kai kanka wani lokacin ma in baka samu dama ba ba za ka san potentiality da kake da ita ba ba za ka sani ba kila sai an baka dama da za ka yi exercise dinta sannan za kai kanka ka san cewa ishe ina da baiwa iri kaza tare da ni ni kaina ban sani ba to bare kuma jama'a to raka jama'a dokokin gwamnati zai taimaka musu ya canja musu tunani sannan ba da wannan kasan su dahu maki ko ta wajen aiki ko ta wajen makamai na siyasa da gwamnati shi ma zai taimaka ya ƙara fito da su jama'a su fahimci cewa ishe mutanen nan dai yadda muke tunanin su ba haka suke ba yanzu kamar ni misali akwai mutane kusan zan iya ce maka babu satin da zai zo ya ƙare daga litinin zuwa juma'a a office ban samu mutane masu zuwa wasu tabbatar cewa su suna jin labarai kuma ba na tuntuɓe ba na kuskure wasu zuwa suke su tabbatar cewa da gaske ba na gani ne yadda ake gaya musu akwai abokina rannan da yake gaya min cewa ya tsaya shi ya raba wasu mutane faɗa duk sun cire riga za su yi dambe shi ɗayan yana gaya musu cewa ai wannan mai labarin da muke so
baya gani
shi kuma ɗayan irin zuciya
eh irin yawa za a kare na mu wayo
eh ko ya tashi wai an rena mai hankali ya za a yi ta ce mu sawo zai wannan abun ko shi kenan ka tashi ana cikin haka sai gashi Allah ka abokina ya raba gaddama saboda ya gaya musu a gidan rediyo yake yanzu al'umma idan ka same su ka ce musu ai za a iya samun makaku da zai iya fassara labarai ya karanta ciryan-ciryan ba a samu irin wannan gashi ana yi ana zuwa kila har ka zo ka kalla ba sai a ce ba zai yi ba
eh to daga ƙarshe Salisu kuna na san dai ba za ku rasa kungiya ba saboda wannan shirin da kake gani za mu taba abubuwa da yawa ga yanayin rayuwar soyayyar su kansu na kasassun tunda dole suna da rayuwa ta soyayya tsakanin mata miji budurwa ƴaƴa ka gane abokantaka da sauran irin wannan da wasanni irin wasannin na kasassu da ake yi da sauransu
akwai kungiyoyi da dama da ake fafana na kasassu kaga kamar misali akwai Kaduna State Blind Welfare Association wacce ita kungiya ce da take kokarin inganta rayuwar na kasassu musamman makafi kuma ta ku ba da karfi kan abin da ya shafi ilimin su da sana'o'i sannan akwai kungiyar da ake cewa Nigerian Association of the Blind ita kuma general kungiya ce ta makafi sannan akwai kungiyar guragu akwai ta kurani akwai ta fitari duka ga sunan dai da sauransu da sauransu to akwai kungiyoyi gaskiya na kasassu iri-iri to amma su kansu dai akwai abinda ake cewa sauraro na akaba domin ya kamata akwai structure da ƙarin wayewa da ƙarin matakai ya kamata a ɗauka kan abubuwan da ya shafi rayuwa ta su na kasassun nan da sauransu.
To Salisu na gode kwarai da ka samu damar magana da ni.
Na gode kwarai da gaske kamar.
Allah da magani, Allah da magani, Allah da maganin ciwo gashi yanzu na samu.
Hajjat Hafsat Muhammad Baba kwararriya ce akan al'amarin mata da yara, wanda har tana da kungiya mai zaman kanta akan haka, wato Global Initiative for Women and Children. Shin wai mi isa to dole sai an ware makarantar su daban, ware su zuwa cewa nan ne makarantar ku, wa'incin kuma to wancan, shi ma yanga kaman ba wani nau'i ne na tsangwama ko kyama ba?
A'a, to ai ka san su suna neman kaman bita na karatu, nasu ya bambanta da na sauran yara. Kuma idan suna nan a hadauri daya, kaga kaman in kurame ne za su ji dadin magana ya suye su. Sannan kuma karatun da suke yi ya sha bamban, rubutun da suke yi ya sha bamban, sannan malaman da suke koya musu karatu. Ai zaka ga cewa kaman ma in kaman shugaban kasa yana magana, zaka ga kaman an saka wani mai tafinta na kurani.
Ta magana da
yana yawa, yana musu tafinta. To kaga wanda yake ji in dai ba yana da wannan basira ba, ba zai magana me yake fadi ba. Saboda haka in aka ce wannan makarantar ta suke, za a bata muhimmanci kwarai da gaske. Idan kila makarantar da sauran yara ke zuwa, wato wanda ba su da nakasa, ana bada wa'ansu kudade na kula da makarantar, to kaga in wa'annan su nasu sai a bada fiye da haka nan. Sannan shi yasa muke cewa ita kanta gwamnati muna magana cewa in yaran nan suka gama makaranta, to ya kasance a kowace ma'aikata akwai desk officer wanda yake shine in charge na wa'annan mutane nakasassu. Saboda idan aka zo wannan ma'aikata, to dole ne ya kasance su ma nakasassun za a dauke su a aiki, za a biya su albashi yanda ake biya. Kuma in ma'aikata ake gininta, ya kasance cewa akwai la'akari da cewa akwai wanda ba za su iya hawa gidan sama ba. Kaga in kasar waje kaje, kaga za a yi musu bayin su daban, wanda zai sa su ta su ma su yi ba haya ba tare da wahala ba. In hawan sama ne, to za a bi hanya yadda
ko shiga motar haya ko jirgi da sauransu.
Yawwa, ko shiga motar haya, duk waɗannan abubuwan ana la'akari da su. To shi yasa mu ma kanmu a nan Najeriya muke son gwamnati ta yi la'akari da irin waɗannan abubuwan wanda zai taimaka ma nakasassu. Kila hawa gidan sama ne, ko da zuwa wurin aiki ne, in suna kan keke, kila shiga bayi ne, a kila yin wani abu ne, to muna fata duk za a iya la'akari da irin wannan. Kuma a tabbatar cewa kowace ma'aikata, idan dai nakasashe yana da ilimin shi da komai, yanda aka dauki mai lafiya, to shi ma a dauke shi aiki ko a dauke ta aiki, domin suna da gudunmuwar da za su bama al'umma ko ina a duniya.
To muna godiya sosai Hajiya Hafsat, mun gode kwarai da kika samu damar magana da mu a cikin shirin Nakasa ba kasawa ba.
To ni ma na gode kwarai da gaske.
Nakasa
ba kasawa ba.
Duka-duka nan shirin ya kammala, sai kuma wani makon in Allah ya nufa za mu sake juyowa da wani sabon shirin a madadin Malam Salisu din da ita Hajiya Hafsat. Sai Cubahiro Dedone wanda ya hada mana sauti. Usman Ahmad Kabar ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.
Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri zai gabatar da sharhi ko kuma rahotannin da wasu jaridan kasar Ghana suka mai da hankali a kai.
Zan fara shirin jaridun ne da jaridar Telegraphic wacce ta bugu gwamnati da a babban shafinta cewa cibiyar raya demokaradiyya ta IEA ta shirya muhawara tsakanin 'yan takarar shugaban kasa na zaben shekarar 2016. Jaridar ta ce a kokari da ake na raya demokaradiyya da haɓaka sha'anin zaɓe a cikin ƙasar, ya sa wannan cibiya ta Institute of Economic Affairs ta shirya wannan muhawara tsakanin masu takarar shugabancin kasa wanda jam'iyyunsu ke da wakilci a majalisar dokoki. Jaridar Telegraphic ta ce sabon salo da cibiyar IEA ta fito da shi a wannan shekara za ta shirya wata muhawara kuma ga jam'iyyun siyasa da su kuma ba su da wakilci a majalisar dokokin. Sai kuma jaridar Ghana Times wacce ita kuma ta rawaito wata abin damuwa cewa dandalin zumunta da ɗalibai suke amfani da shi ya sa ba su yi kokari ba wurin jarrabawa harshen Turanci a jarrabawa da makarantun sakandare suka yi a shekarar 2015. Jaridar ta ci gaba da cewa rubutun takaita kalmomi da wasu salon magana wanda ɗalibai ke amfani da shi a dandalin zumunta na WhatsApp shi ne ya yi sanadiyar gazawar ɗalibai wurin jarrabawa na harshen Turanci. Jaridar Ghana Times ta ce da yake yi wa ɗalibai jawabi a wani taron bada kyaututtuka da hukumar jarrabawa ta yammacin Afirka wato WAEC ta shirya, shugaban hukumar WAEC na Ghana Very Reverend Dr. Sam Nimai Olenu ya kira ga malaman koyar da harshen Turanci da su karfafa koyar da nahawun Turanci kuma su ja kunnin yara wurin yin amfani da takaitattun kalmomi wurin rubutu. Idan muka leka jaridar da Chronicle za mu ga ta rawaito shirye-shirye da ma'aikatar 'yan sanda take yi wa babban zaɓe na wannan shekarar 2016, inda Inspector General da 'yan sanda ya umarci kwamandan 'yan sandan jihar Arewa maso gabashi da su shirya taron wayar da kan jama'a a nan jihar, kama daga ƙungiyoyin matasa, masu faɗa a ji, 'yan siyasa, 'yan jarida da sarakunan gargajiya don su tattauna tsakaninsu wurin shawo kan matsaloli wanda ka iya yin barazana ga babban zaɓen ranar 7 ga watan Nuwamba. Jaridar ta ce Mr. Kudalo ya tarwa 'yan sandan cewa za a kula da abubuwan jin daɗin rayuwarsu, inda hukumar 'yan sandan za ta magance ƙalubalen da suke huskanta. Ita kwa jaridar da Delegate ta yi sharhi ne akan kace na ce tsakanin shugaban kasa John Dramani Mahama da mataimakin dan takarar babban jam'iyyar Hamayya ta NPP Dr. Mahmud Bawumia, inda shi Bawumia ke cewa gwamnatin jam'iyyar NDC dai karkashin jagorancin shugaban kasa John Mahama ta canye CD biliyan 90 wanda yayi daidai da dala biliyan 2 da ɗan kai na rance da ta karbo daga kasar waje zuwa kasar Ghana. Jaridar ta ce a cikin wannan lokaci dai mataimakin dan takarar babban jam'iyyar Hamayya ta NPP Dr. Bawumia yayi sukar lamiri akan jawabai da shugaban kasan yayi cikin jama'a akan bashi da gwamnatin NDC mai mulki ta ciyo a cikin shekaru 7, inda Dr. Bawumia ke cewa shugaban kasan dai na bukatar a masa bayani akan wannan batu.
Yanzu kuma sai ra'ayin ku masu sauraron mu.
Magana Abdurrahman Amwase, Amwase Jihar Filato daga Najeriya. A yau ina so in ba da ra'ayina game da hanyoyin da za a bi wajen inganta hanyar samun kuɗaɗe ba sai an dogara ga matsayi ba a Najeriya, kama daga noma da raya ƙasa, sannan kuma shawari na a inganta masana'antu, sannan kuma a duba albarkatun ƙasar mu ta muke samu don an biyo an inganta su ba tare da talaka ya sha wahala ba wajen dogaro da kai shi a wannan lokaci. Na gode da fatan za a ba goyon baya a in kai 100% a kan wannan.
Assalamu alaikum gidan Radio Madar Amurka, sunana Gambo Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. A yau na so na miƙa saƙona na shawarwari ga shugaban ƙasarmu Adali kuma mai tausayin talakawan Alhaji Muhammadu Buhari a bisa hali da ake ciki na kunci a waɗannan yankuna na arewa maso gabashin ƙasar nan. Akwai kuɗaɗe da muke tunanin ana cewa za a dawo da su na wajen mara jarita na Abacha, to don Allah da Annabi shugaban ƙasa halin da 'yan kasuwa suke ciki a yankunanmu na arewa maso gabashin ƙasar mu irin su Yobe da Borno da Adamawa, ya kamata a duba halin da 'yan kasuwa suka shiga. Wallahi halin da 'yan kasuwa muka shiga abin ya zama la haula wala quwwata, ba kamar 'yan kasuwan mu na garin Fataskun sun shiga halin ɗimiya da kiɗimewa a kan irin halin da suka tsinci kansu na rashin jari. Jari duk ya karye ya lalace musu, waɗansu kuɗin jama'a ne a kansu ya karye, waɗansu kuma ƙaramin jari ne da su duk babu. Don haka muke miƙa saƙo da shawara da cewa ya kamata a yi tsari a kafa kwamiti waɗanda za su na ba da jari a jama'a idan an kwana biyu su dawo da shi a ƙara ba wasu. Sai ina ganin Allah ya taimaka a kai tsauran shawara za a kawo ƙarshen irin hali da muke ciki na kunci da takura a wannan yankuna namu na arewa maso gabashin ƙasar. Kamar Fataskun dai wallahi ɗan kasuwar mu suna wani hali, suna buƙatar tallafi na gaggawa. Allah Ubangiji ya sa shugaban ƙasa ko mace mai kansa su ji wannan shawara su yi ƙamsa.
To, tare da fatan za ku ci gaba da kira kuna barin ra'ayinku kafin mai sallama ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Barack Obama ya amfani da ikonsa na shugaban ƙasa ya sa hannu a wasu sababbin takunkumi ga Koriya ta Arewa a maida martani kan gwajin makaman nukiliya na baya-bayan nan da gwamnatin kama karyar ta yi. Amfani da ikon shugaban ƙasa da Obama ya yi ya biyo bayan gwajin makaman nukiliya da Koriya ta Arewa ta yi ranar 6 ga watan Janairu da kuma na makamai masu cin dogon zango da ta yi ranar 7 ga watan Fabrairu. Abin da ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa na daƙile burin Pyongyang na samun makaman nukiliya. Duk da rashin tabbas a farashin ɗanyen mai da ƙarin ƙasashe da ke sayar da ɗanyen mai a kasuwannin duniya da kuma sake shigar Iran a jerin ƙasashen da ke sayar da ɗanyen mai fiye da yadda masu sharhi suka tsammanta, China tana so ta ƙara yawan mai da take saya daga Najeriya. A wata hira da kamfanin dillancin labarai na Najeriya, mai ba ƙasar China shawarwari kan harkokin tattalin arziki ya ce ra'ayinsa ba abin damuwa ba ne.
To, ma sauraro, abin da ya sauka kenan cikin wannan shiri, sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. ciki har da sai banko ya tsage, inda a yau Alhaji Mai Malabu ne babban sakataren jam'iyyar APC muka gayyato domin ya kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake mana fatan alheri, a huta lafiya.